masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na mai gida kan gida. Shirin da Shehu Malami Sheikh Dr. Yusuf Ali Hadimin Sunnatin Nabawiyya yake mana bayani akan al'amura waɗanda suka shafi rayuwa ta auratayya, yadda ake magance matsaloli wanda ma'aurata suka samu, da kuma hanyoyin da ya kamata ma'aurata su kasance domin samun ingantacciyar rayuwa da kuma ingantacciyar zuriya. Malam yakan yi bayani ma akan wato bidiyoyi waɗanda suka shafi rayuwa wadda ake yi tun kafin aure, wanda sukan jawo hanyoyi na gurgunta wannan aure ko kuma ai auren bai albarka ba. Yau ma an kasance da mu insha Allah, za a ji mu tare da malamin da kuma wasiƙar da muka samu daga Hajiya Zainab Maiwake wadda ke unguwar Burger. Akarmakalla a madadin masu sauraro da hukumar rediyo, mu nema barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam. To kamar yadda masu sauraro suke biye da mu, malam yau mun shiga mako na hudu kenan da yake nasiha akan bidiyoyin aure, wanda kuma yayi bayanai da dama. Yau kuma zai dora insha Allah akan bidiyoyin aure da kuma hanyoyin da za a kauce musu don samun ingantaccen aure. Daga bisani kuma za mu je ga wasiƙa wadda muka karba. Akarmakalla, bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sande din makonnin wanda muke ta bayani in yadda za a tsaftace wannan zamantakewa wacce ta kasance mai tsarki kware da gaske, da kuma in yadda za a kaucewa rabuwa. Ba abu mai takaici a aure a ce an yi kuma an rabu. Rabuwan nan ba ta da daɗi. Shi yasa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abagarul halali ila Allahi at-talaqu. Haladdin da Allah ya fi fushi da ita shine wato saki. To amma irin abubuwan da suke faruwa na shiga sharba shanu, abinda Allah bai ce ba, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba, malamai ba su faɗa ba, wata al'ada ta gari ba ta faɗa ba, don a gane cewa shi aure yana tafiya. Kowane irin abu za a iya raba shi da al'ada mai yawa ya tafi, amma shi aure baya rabuwa da al'ada. Adatul baladi ka sunna, kamar yadda malamai suke, ita al'adar mutanen gari to kamar sunna take. Ko ba hadisi ba ne, to haka malamai suke faɗa, kuma haka ne. Shi kansa ma auren ai ba wai Allah subhanahu wataala shi ne ya saukar da shi daga sama aka zo a gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ce in za a yi aure a yi a nemi sadaki, a nemi shaidu, a nemi kaza 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 ba. A'a, al'adu ne na aure iri iri sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi.
Na'am.
Ya zama cewa aure ne iri hudu ake yinsa a wannan lokacin.
Na'am.
To shine addinin musulunci, to sai ya zabi wannan wanda muke yanzu. Wanda za a zo a nema a wajen iyaye, wajen waliyai, su bayar a karɓa, kuma a je a zauna. Idan an saba a yi saki ɗaya, a yi biyu, uku, shi ke nan, ba za a sake koma ba sai ta sake auren wani. Sannan kuma shi kuma in ya sake ta, sannan kuma ta iya dawa. Wannan dama can tun kafin musulunci haka ake. To saboda haka shi addinin musulunci shi ba addini ne wanda ke kamar halayen mutane ko yarensu ko al'adarsu ba. Dubawa kai zai ya gani cewa wannan al'ada shin ta saba wata aya a Alkur'ani ko wani hadisi ko wani kiyasi, in ba ta saba ba shi kenan kawai. Shi ta ma wannan lale ta zama musulunci. To haka musulunci yake, musulunci na duniya ne gaba daya. Nike kawai sai al'ada ta Larabawa kawai da za a sha wahala kwarai da gaske ga wanda shi ba Balaraban bane, tunda a kasar Larabawa ne ya bayyana. to din mutun ya fada da fashin turawa kasashen indiya romawa fursawa da sauransu kuma kowanne da irin al'adarsa to kai abinda addinin musulunci shi kai cewa a wacce al'ada ce bata saba musulunci ba wacce ce kuma ta saba wacce ta saba ayi waje da ita ba za a amfani da wacce kuma bata saba ba shi saboda haka za a ji ana magana al'ada halaye na gari saboda haka ko a shari'a ma menene source na shari'a ko menene abin da za a dogara da shi ayi shari'a da farko qur'ani na biyu sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama na kuma uku shine al'ada sannan kiyasi saboda haka zaka ce al'ada tana da muhimmanci saboda haka kar mutane da wayansu kila basu fahimci wannan ba su rika kokarin hana mutane al'adunsu kyawawa tun aka hana su ba to za ka kuma sun kirkiro wayansu yanzu ga irin wayanda muke ciki a yanzu dinnan kaman yadda aka yi magana a makon da ya gabata na wasiƙar wannan bayar Allah daga gidan mutum da za ka cewa abubuwa ne wanda suka zama cikas suke ciwa mutane to a ƙwarya yanzu wajen sha'anin tafiyar da sha'anin aure kuma kowane bangaren fa bangaren mazan da bangaren matan ne shi sai saboda ganin sai ka ga a bazawara a shekara 40 ba wai wai abin nan bazawara kai budurwa dama a shekara 30 wannan ba abin nema ba ne shekara 40 shekara 50 shekara 60 yan mata suna nan kullum ina ganin su masu irin waɗannan shekaru
daga yan mata an zama iyayen mata
sun zama iyayen mata sun ma daina magana ma auren gaba ki daya yawanci sun za gan sun zama waɗansu iri haka to saboda haka haka nan ma maza sai ka samu namiji shi ma ya kai shekara 40 ko fiye da haka za ka samu kannansa mata ko waɗansu sa'anninsa sun yi aure wani yana da mata biyu ga ƴaƴa barkatai amma shi har yanzu bai samu wacce za ta yi tana son sa ko kuma shi ya samu wacce yake so ba yana nan haka duk ga sunan da yawan gaske to amma duk ba wani abu ne yake kawo wannan mutum saboda kuntatawa kai abinda Allah ta'ala ya hore maka kai kowace ƙwarya kamar yadda ake cewa akwai abokin bulmunta kowane allazi da nasa amanu kuma ba da za a ce mutum ya rasa wanda ya dace da shi to rashin wannan shine to saboda haka abinda da muke kira shine lalle ne ya kasance iyaye duk sanda aka samu wani kufi wanda yace yana son yarinya ita ma tana son sa aka yaba da addinin sa kamar yadda muka taba faɗa da amana sa kawai sai a bashi rashin yin wannan to shi ne ke haifarwa da abubuwan da muke ciki a yanzu kuma a fitar da buri akwai abubuwa suna nan iri waɗanda suke kawowa cikas a aure da can an yi irin waɗannan ɗin kuma Allah ta'ala ya saka duk aka yi maganin irin waɗannan yanzu galibi abubuwan da da ake in an zo ɗaurin auren nan wani abin ne daban rigar kaka ce abin na kuɗi na sarkin saure dan akuyan kan wannan kaya da
kuɗin buri
da kuɗin buri da kuma wannan sharar kura
na
da akwai dan akuyan sharar kura
to
da ana yi wato za ka gani cewa mun ce auren nan kowane bangare akwai irin al'adunsu idan kai ma'aikaci ne kana zuwa wannan gari ka zauna zaka zo wannan zai ka kowa a shi akwai irin al'adunsu da mun aya masu aikin shari'a duk inda ka je sai ka samu cewa akwai irin al'adunsu kuma rinjimu aure suna zuwa zaka ji irin abubuwan da suke kiran abubuwan da aka yi iri duk waɗannan an yi sa yanzu duk an rabu da irin waɗannan abubuwa to amma kuma da aka rabu da su a maimakon kuɗin kuma a tsaya haka kuma sai aka kirkiro irin waɗanda ake a wajen walima ɗin nan naga wanda ɗan manyan mutane ne shi kansa ya fi ubanta daraja ya fi uwarta daraja a duniyan ci haka ba a san kuma gurin Allah ba haka nan ubansa ya fi dukkan ma family ɗinsu daraja amma da ya ce yana santa wai sai ta ce wai sai ya kawo wai saboda wannan irin bikin da sai na walima wannan da wanda aka tawo bayani wai sai ya kawo miliyan biyu
na
ko miliyan ɗaya sai gaskiya ni zan kawo miliyan biyu wannan ma wai miliyan din biyu wai kamar wai so min tabu ne ta kunna
na
kafin a shiga tsakiyar bikin to wallahi wai saboda bai bada wannan ba shikenan duk nagartarsa duk asalinsa duk dacewarsa duk iliminsa shikenan aka fasa
aka fasa baki
to na tabbatar ku irin wayannan kuma har abada ba za ta samu kaman wannan din ba da za a kasa shi gida dari to saboda ka wayannan su ne irin bidiyo inda suke kawo cikas a yanzu a sha'anin aure
na
ya kamata kowa da mazan da matan kowa
na
ya kasance ya nutsu an hada a gwiwa ko da karfi ake cewa irin yadda jicciya za a dakile wayannan abubuwan wayanda yake su ne suka kawo cikas a sha'anin yin auren da sha'anin kuma zaman auren muna fata Allah ta'ala yi mana wannan jagora
amin shi to ma sauraro kamar yadda ake biye da mu yau mako hudu mala ya kammala wannan nasiha da yake akan bidiyoyin aure da kuma illolin da bidiyoyin suke jawowa na rabuwar aure ko kuma fasa yin auren ga baki daya da kuma yadda mata ƴaƴa suke raina mahaifansu akan rashin wadata in lokacin auren ya zo saboda ba su yi musu kamar na ƙawayensu ba kuma muna fata iyaye da suke biye da mu za su ji kuma za su ɗauki matakai kuma za su ɗauki wannan wa'azi wanda malam yayi muna fata a karamaka Allah ya saka da alheri to a wasiƙan mu ta yau ta wata ke mai suna Hajiya Zainab mai wake a Brigade wace ke cewa a karamaka Allah na taɓa ji a cikin shirye-shiryen da malam yake yi ya taɓo magana akan wato zafin mutuwa na matar fari wanda har malam ya danganta da cewa radadin mutuwar matar fari wadda aka sa ku a lalle ko kuka shekaru misali daga 30 20 zuwa sama kuma har kuka haifi ƴaƴa to mutuwarta a lokacin da zaka rabu da ita yafi radadin mutuwar mahaifiya wanda malam mun dade da muna tattaunawa tare da ni da abokaina da ma ƴan uwana na wannan bayani na malam saboda jama'a da yawa sun tafi akan babu zafin mutuwar da yake irin na uwa shi yasa ta nake so malam yayi mana bayani ko menene dalilin hakan dan mu ma mata mu koyi abinda waɗannan matan suke yi har mazajen su za su ji irin hakan kuma mu ringa yi wa mazajen mu ta yadda su ma za su gamsu da irin bayanan mu kuma su ji kamar hakan in Allah ya kaddara cewa mu ne muka riga su rasuwa muna fatan Allah ya saka malam da alheri
to wannan haka take faɗa to amma akwai ɗan ma gyara ai
na
cewar ba wai matar fari ba kowace mata ce ma
na
rabuwa da ita ba kuma sai lalle wai saboda wai dan saboda tana wani hali ne a ce ai ita kowace matar fari ga irin halinta saboda kai dan aka rabu da ita ake jin zafi
na
a'a abin da ake cewa kawai dai zama da madaukin kanwa ko kuma ido wa kare na ko wanda nake gani kullun wani abu da ya makamancin wannan ko da ake cewa sabo trikin wawa ai irin shakuwar da shi namiji zai yi da matarsa samsam baya irin wannan shakuwa da kowane ne a duniya tun daga kan mahaifiyarsa har zuwa kan kowa da farko dai an san cewa ita ce ta haife ki uwa ce ta haife ki tare ne ki kika shanu da har ki girma har aka zo aka yi auren ki daga ranar da aka yi auren ki daga ran nan in so samu ne shi ke dan ba za ki ƙara zuwa wajen wannan mahaifiyar taki ko mahaifin naki in kin kuwa aka gan shi kin zo gidan sai an ce lafiya kuwa dan saboda nan ba gidanku bane shi ma kina da gidanki can daban. Saboda haka daga Allah ta'ala ya kaddaro idan mace aka yi aurenta aka kai ta wani gida, can gidan iyayen mijin sun zama su ne iyayenta, mutanen gidan din sun zama su ne danginta, gidan ya zama shi ne gidanta, ɗakinta ne, duk faɗin gidan, duk faɗin ɗakin, duk girman gadan, duk komai dai ya zama nata. Kuma sannan ga wani shi kuma da aka haɗa su da shi, wannan mijin ya zama kamar shi ne uba ko shi ne uba, abokin rayuwa wanda za su zauna dindindin. To saboda daga nan sai ga cewa tun abin tana tunowa gida din, tana tunowa da kadan sai abin yana sani, yana sani sai kuma komai kuma ta koma yanayin wannan abin nan din, komai kuma ta koma yanayin wannan sabon gida da ta samu kanta a ciki. To saboda haka ga wani misali da za a kawo. Na yi wata kasida tun shekara ta 1973. To ta taɓa shiga ma wata gasa, Allah ya gafarta mana, Alhaji Mudi speaking, da Profesa Yaro Yahaya. Ibrahim Yaro Yahaya ko? Profesa Ibrahim Yaro Yahaya, Allah ya gafarta masa. Da kuma Oxford University. Duk sun shiga wajen zaben waƙoƙi na a inda suka zaɓi soyayyar ƙarya da ta gaskiya. To a nan ne shi kansa sunan waƙar ko tafi ɗinta, unwaninta shi ne kusantakar da take cikin aurayya ta fi wacce take cikin haifayya. Mai hankali shi ne yake ganewa. Wato kusancin da yake tsakanin miji da mata ya fi kusancin da yake tsakaninsu da shi da mahaifiyarsa. Idan ya kasance yaro ya girma ya zama baligi, babu yadda za a yi a ce da shi da mahaifiyarsa ya shiga ɗaki su rufe su kwanta a kan gado, ba za su lungumi juna ba. Ya yi hankali, ita ta sani wannan an ba zai faru ba sansan. Sun rabu kenan dindindin, amma matarsa. Matarsa kawai duk sanda ya ga dama su shiga ɗaki su kulle su rufe shekara da shekaru, haka suke ba wanda ya taɓa tuhuma ko iga bikin abu.
Shari'a ta ba su dama.
Kamar yadda uba babu yadda za a yi a isa ta isa aure kawai shi ya kama ta su shiga ɗaki kawai. Su kwanta ya lungume ta. Idan miji da mata suka je suka yi tafiya suka je wani gari, a ɗaki ɗaya za a sauke su. Amma da baligi ya yi tafiya da shi da mahaifiyarsa, to sai dai a sauke su daban-daban. To haka nan ma idan abin nan. Kuma har yanzu idan ya kasance ba ki da lafiya, to idan an zo ɗin ba take ake ba, mijin za a riƙa yaya jikinta. Duk ana tattausaya masa, ba kuma shi ne mai rashin lafiyar ba. Haka nan shi ma idan ba shi da lafiya, ko mahaifiyarsa idan ta zo ba za ta duba shi ba, sai dai ta riƙa tambayar ita, wato kamar ita ce mai jinyar matarsa. Hatta ma a gado, rabon da namiji zai samu daga matarsa ya fi wanda idan da uwarsa ce za ta samu daga wajensa idan ya mutu. Idan ya kasance mace ta mutu, namiji zai kwashi rabi ne idan babu yaya, in kuma ba akwai yaya ɗaya bisa huɗu. To amma idan shi ya mutu, mahaifiyarsa zai dai kawai ko ta ɗauki ɗaya bisa uku ko kuma ɗaya bisa shida. Ko a rabon gado akwai wannan bambanci. to na taho da duk wannan bayanin dalla 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 yadda za a fahimci wannan ita wannan bayawar Allah insha Allah za mu ba da kofi
na'am
wanda ta gani da kuma sauran ma mata su gani
na'am
wanda wannan shine Allah ya gafarta mana yan tukur
amin
sauran manyan mawaka na wannan suka samu suna a filosofa
na'am
akan wannan saboda wannan ba a taba jin kirin ta ba to har a ƙarshe wato sai na kaddara wa'insu masu aure ne guda biyu suka zo yana suna fatawa irin wannan
na'am a cikin waka
eh a wakar ba eh
na'am
cewa wa'insu ne suka zo suka ce malam muna fatawa don kullun in mushe ta zauranka wannan magana muka ji kana tananatawa cewa kusantaka da take cikin aure ta fita haifayya to mu wannan abin ya daure kan mu dai yana da a wakar
na'am
wani sai wai kaman ko kwaya nake ko kaza ka da yana nan a wakar
na'am
da misalai niyuwa mijin bayani shi ma wanda kansa ya daure neman bayani cikakke ya yarda ita ma matar ita ma mata bayani cikakke ne har ma tai comment har ma take cewa har na tuno wanda take cewa ta sake cewa dai da taushin murya
na'am
kayin ta sunkuye dan azabar kunya kusantakar da take cikin aurayya tafi wacce take cikin haifayya mai hankali shine yake ganewa
na'am
inji ta fa wannan ta gamsu kini
bayan bayanan da ake mata
eh
na'am
har na tuno wata ran da ne wani yaji
na'am
to sai na kamu kwaram da ciwon kirji ina ta nishi ga su inna suna ji
na'am
wai sai na ga kuma an kirawo kaji aka ce da shi ga tilashinki aka ce da ni ga tilashinki tabawa yaji fate fa shi bai zo bi ko ba
eh
amma da yau sai iyayen suka ce to ga
tilashin
ga tilashinki tabawa
na'am
shi abun bai san dama da zonsa bai kasa ba a guyuwa sai nan da gudu ki tashi habawa iya na fadin ya haukace dan nawa ashe taxi ije daukowa
na'am
yakin kiman shi dai ya sani a mota ya rungume ni yana ta mun hurhuta da zuwa asibiti nan da nan wata sister ta ba mu kati sai yaje ga doctor
na'am
aka kai mu daki inda ke kwantarwa
na'am
shi ya ta jinya ta abin mamaki
gashi tai yaji sai ya huda
in ne fitsari shi mun tsarki daga sallama daga can nazarci daki
na'am
ne rantsuwa wallahi ko an farki yaji ba za ni dadawa ban kara
na'am
kafin na kare yan riga sunana da Yusufu Ali ne ake ta kirana
na'am
duk wanda ke kaunar igana gidana
ije
galadin shi yana gane kan sannan duk muna tare da kai a galadin shi
lokacin ana galadin shi to alhamdulillah
to so wannan shi idan aka duba cewa za a ga ba wai a'a uwa ko miji ya fi uwa ba ake nishi ba ba kun wai wani hali ne da ita mata ta kowace irin mata ce ba wai sai lalle matar fa'ar ba shaquwa kullun ana tare dare da rana su kuma iyaye sai dai lokaci a ji a gaishe su
su martabar su ta shari'a ce
su martabar su nan Allah ne ya ba su girma kawai shikenan amma wannan wacce ita za ta zama kwanciyar da zaka hankali da zaka samu a wajenta a yanzu a wannan matsayi na shekarunka da zaka samu wajen uwarka ko wajen mahaifiyarka ba duk duniya babu wanda zai kwantar ma da hankalin da zai kasance zama ta kwantar maka aka ce yanzu kuma ta fa'a ta mutu
balle a ce kuna da yaya
to bare kuma da yaya ta fa'a ta mutu
lallai
tunanin wato wannan tunanin zaman yau kuna guri kaza yau kuna guri kaza yau kuna kwanciya gado daya yau kuna magana ko ta fada ma magana abin dariya te kaza 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 te ma abinci za ta yi ma abinci ka sha wace ta ci kai mata wannan ka sha ba uwarka ce take maka abinci ka ci ba ita za ta gyara mashin ta da ita za ta wanke ma kila ma kaya ta goge maka in ka tafi aiki ba ba wanda kake fata ka zo gani ita ce za ta zo ta yi masa sanin zuwa kaza kaza yau haka ne gobe haka ne shekara ɗaya shekara biyu goma a shirfe da haka kila a ce kun wannan din ya babu shi samsam ba wani gu ita ba a'a babu ne gaba daya babu shi idan ka tuno zaka ji zafin wannan shi kwanan na a'a mahaifiya idan ta mutu zaka ita kuma irin nata alhinin da bane ita ta kawo ka duniya ita shayar da kai ya yi mahaifiyar ka yanzu ka zama maraya to wannan kawai shi kawai zaka ji a ranka
na'am
amma ba zaka ji wata cewa kamar wani bangaren ka ya tafi ba
kamar wancan
eh to shine isa in faɗa haka in
ma sauraro kimanin minti 30 kenan muna tare da Sheikh Dr. Yusuf Ali Khadimus Sunnatin Nabawiyya wanda muka kasance tare da shi ko a wannan shiri na mai gida kan gida kuma yayi dogon bayani akan tambayar Hajiya Zainab mai wake ta unguwar Burget wadda take tambaya akan bambanci tsakanin zafin da ake ji na mutuwar mahaifiya da kuma mutuwar mata wadda mala yace ba ma matar faru ba kamar yadda take ba kuma wai wadda ta fi farantawa ba in dai matar mutum ce take wannan shekarun mallan yayi bayani ina fata Hajiya Zainab ta gamsu da sauran masu sauraron mu kuma in Allah ya yarda in she ya ba da wannan littafi zamu gayyace ki dan ki zo ke ma ki gani
aida sun akwai wani tambayar da sai yanzu da ma
da sai a goma da waka
a wake ta ma gaba daya anan aji
shikenan ai wata ran mallan za a wake amma yanzu wannan an bayar sai mu gayyace ta ta zo ta karba in Allah ya yarda Allah ya saka da alheri to a madadin ku masu sauraro da hukumar rediyo a karamakan lamu na jaddada godiya muna fata Allah ya kai ka gida lafiya
to alhamdulillah ni ma ina godiya kwarai da gaske
na
kuma Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi
amin
Allah ya sa a mizanin ku
amin
shi kansa jagoran wanda yake mallan gali su duk da kai wanda kake taimakin sa
na
duk wanda kake taimakawa shi ne ya sadu da al'umma muna fata Allah ya saka muku da alkhairi su ma da suke amfani da lokacin su
na
da komai nasu dan saboda su irin waɗannan tamboyi dan ba dan amfanin kansu kaɗai ba
na
dan amfanin al'umma to kuma Allah ya saka musu da alkhairi
amin to a madadin abokin aiki na wanda ya hada mu da ku Malam Kabiru Kabuwaya da kuma jagoran shirin Malam Gali Sadiq ni da na shirya na gabatar Nuhu Gudaji nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ya ba mu alherinsa.